Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da normal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, Sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Sare assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Abokan hamayya a neman shugabancin Amurka Hillary Clinton da Donald Trump suna sake bin wasu jihohi da suka ziyarta tun farko kafin jibira na jefa kura. Hakan ko ba zai rasa nasaba da irin tasirin da jihohin suke da shi ba a zaben kawo wannan lokacin dai. Kura'an jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa 'yan takarar suna keke ne. A jiya Asabar, Donald Trump ya tafi arewacin Carolina, Florida, Colorado, da Nevada. Kan tawagar campaign din na Trump ya ce zai yada zango a Minnesota, wadda al'ada jami'ar Democrat ce ta saba lashe wannan jihar. Sai dai kuma bayanai sun bayyana cewa Trump din yana biye da Hillary kusa da kusa a wannan jihar. Shi kuma mataimakin Donald Trump, wato gwamnan jihar Indiana Mike Pence, ya tafi yakin neman zaɓe ne a jihar Wisconsin. Shi da kakakin majalisar wakilan Amurka Paul Ryan, wanda ɗan asalin jihar ce. Sai dai kuma Hillary tana gaban Trump da tazara mai yawa a wannan jihar. Trump ya kasance a jihar ta Wisconsin, amma kuma sai tawagar campaign ɗinsa ta ce an soke wannan tsarin. Haka kuma tawagar campaign ɗin Trump ɗin ya soke yunkurin ziyarar Trump zai kai a jihar New Jersey, bayan an samu wasu hadiman gwamna Chris Christie su biyu a ranar Juma'a da yunkurin haifar da cincirin da abin hawa domin kawai su musguna wani babban ɗan jam'iyyar Democrat. Ita kuwa Hillary Clinton ta kwashe tsawon ranar jiya ne a Asabar a jihar Florida, jihar da a bisa al'ada take da ɗimbin tasiri a zaben na Amurka. Idan ma ba a manta ba, a shekarar 2000 ita ce jihar da kuri'unta sai da alƙalan babban kotu na ƙasa suka yanke hukunci a kansu, wanda hakan ya sa George W. Bush samun nasara a kan abokin karawarsa mataimakin shugaban ƙasa ɗan jam'iyyar Democrat na wannan lokaci, wato Al Gore. Batun 'yan gudun hijira a ƙasashen Turai da batun barazanar da 'yan ta'adda ke yi a sassan duniya daban-daban, sai kuma batun wasu mutane da yawansu ya kai miliyan 11 sun shigo na Amurka, su ne batutuwan da ke sahun gaba da 'yan takarar shugabancin Amurka suke ta kamfe a kansu. Da jam'iyyar ta Democrat da takwaranta na Republican, kowannensu na da manufa ta daban a kan abin da ya shafi harkokin shige da fice a ƙasar, wanda hakan ya ƙara wa 'yan takarar goyon baya daga cikin masu jefa kuri'a. Sai dai kuma 'yan takarar sun yi matsaya a kan cewa za su kare tsaron ƙasar, wanda zai haifar da wato zai sa sai manufarsu ta shige da fice ya zamanto karɓaɓɓe ga 'yan ƙasa da ma duniya baki ɗaya. To sai dai a satin ta gabata, Donald Trump ya shaida wa taron magoya bayansa a New Mexico cewa shugabancin Hillary Clinton zai sa miliyoyin jama'a su tsallaka bakin iyakar Amurka ba bisa ka'ida ba, wanda kuma yin hakan zai haifar da ƙarin ayyukan ashe cikin ƙasa. Ita ko Hillary ta ce yin shirin Trump game da baki, wanda burinsa shi ne ya kori jama'a cikin Amurka, ba abin da hakan zai haifar sai raba ƙasar gida daban-daban, kana ya raba iyalai da 'yan uwansu. Wannan batu dai ya sa Clinton farin jini a cikin 'yan Latino ko kuma Hispaniyawa, wanda kuri'an jin ra'ayin jama'a da take da kashi uku, shi ko Trump yana da kashi ɗaya. Hillary ta shaidawa 'yan Hispaniyawa cewa Amurka ƙasa ce da ke cike da baƙi kuma suna ba da gudunmuwarsu. A sa'in take wa taron shugabannin ƙungiyar Hispaniyawa jawabi, ta ce ku 'yan uwanmu ne, ku iyalanmu ne, maƙota muke, don haka idan kuna Amurka tamkar kuna gida ne. Wannan dai yana ɗaya daga cikin saƙonnin da take fata ta sake jaddadawa taron Hispaniyawa a Arizona. Dubun dubatan 'yan ƙasar Koriya ta Kudu ne suka yi zanga-zanga a jiya Asabar a babban birnin ƙasar, suna neman shugaban ƙasar Park Geun-hye da ta sauka kan karagar mulki biyo bayan abin fallasan da ake zarginta da aikatawa ita da wani na hannun damarta ko mai bata shawara. Manema labarai a kasar ta Koriya ta Kudu suka ce wannan zanga-zangan shine irin sa na farko da aka jima ba gani ba a babban birnin kasar wato Seoul wanda ya nuna kyamar gwamnati. Yan jaridan kasar sun ambato jami'an yan sanda na cewa mutanen da suka fito wajen wannan zanga-zanga ba za su gaza 50 ba. Sai dai kuma a waje daya waɗanda suka shirya zanga-zangan suna cewa adadin yayi ninkin abin da yan sanda ke cewa ma zanga-zanga suna dauke da kwalaye da kyallaye da aka yi rubuce-rubuce akai iri daban-daban da ke da kalaman sukan lamirin shugaban kasar ciki ko har da cewa ta ci amanar kasa. Ma zanga-zangan dai sun taru ne a wurin da ake kira dandalin Gwanghwahun. Su dai waɗannan masu zanga-zangan sun kwashe sa'o'i da dama kafin daga bisani suka fara watsewa da kansu kafin dare ya nausa. Rahotanni sun bayyana cewa yan sanda da yawansu ba zai gaza 20,000 ba. Su ne suka kasance wurin wannan zanga-zanga domin ganin sun hana masu zanga-zangan kaiwa ga ofishin shugaban kasa ko kuma gidanta wanda ake kira shudin gida kuma yake kusa da kasa da kilomita 2 daga inda masu zanga-zangan suka taro. Sai dai kuma a waje daya an gudanar da addu'o'i a wasu birane da gundumomi da shugaban take da goyon baya a daidai lokacin da ake gudanar da wannan zanga-zanga a babban birnin kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wani babban hafsan sojan kasar Iraki ya ce sojojin da ke kokarin ganin sun kwato birnin Mosul to yanzu haka sun yi nasarar fitattakan 'yan kungiyar ISIL zuwa wajen kasar ta gefen kudancin birnin. Abinda sojojin kurdawa suke cewa yanzu haka tutar kasar Iraki ne aka kafa a wasu gine-gine da ke kusa da tashin jirgin saman Mosul. Yanzu haka dai sojojin Iraki sun yi nasara a yankin Gojali da ke yankin gundumar Mosul inda suka kori 'yan tawayen ISIL da suka kwashe shekaru 2 suna rike da shi. Wakilin kamfanin dillancin labarai na Associated Press da ke kusa da yankin Gojali din ya ce an dade a jiya Asabar ana tabbata kashi a lokacin da IS ta yi yunkurin kwato yankin da ya sukuce mata a hannun sojojin Iraki a ranar Talata ta gabata. Prime Minister kasar Haidar Al-Abadi ya ziyarci sansanin a kudancin Mosul kuma ya ce yana dauke da sakon yan Mosul ne waɗanda yan Daesh din ke garkuwa da su. Abadi ya ce kar su damu domin ku za su yantar da su, sai dai ya ce a ƙara hankuri domin ku su ma 'yan kungiyar ta IS da gaske suke yi domin ko sojojin Iraki na fuskantar babban kalubale ciki ko har da binne bamammai da 'yan IS din ke yi a gefen hanya da kuma girke motoci su kyar bamammai. Wata kotu a jiya Asabar a ƙasar Turkiyya ta ba da umarnin tsarewar shugabannin wata jarida mai suna Cumhuriyet har su 9 kafin a gurfanar da su gaban shari'a. Rahotanni sun bayyana cewa wannan abu ya haifar da cece-kuce a cikin kasashen duniya game da fadin albarkacin baki a kasar ta Turkiyya. Yanzu haka dai waɗannan 'yan jarida su taron suna nan tsare, wasu daga cikinsu ko sun haɗa da babban editor na jaridan da kuma Murat Sambocu, sai kuma Musa Kat da Kadri Gusel. Su dai waɗannan 'yan jarida ana zargin su ne da alaƙa da 'yan tawayen Kurdawa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu sai a gyara zama. Ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masarau masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A kokarin inganta harkokin ilimi musamman na diya mata, Bankin Duniya ya bada tallafin kuɗi dala miliyan 100 domin habaka ilimin su ga jihohin arewacin Najeriya biyar ciki har da Kaduna. Daraktan kula da makarantu a ma'aikatar ilimi ta jihar Ɗahiru Musa Ancau ne ya bayyana haka tattaunawar da yi da wakilin sashen Hausa Iliya Kure.
A Bankin Duniya ta zabi jihohi biyar, Kano, Jigawa, Sokoto da Katsina, ta ba su dala miliyan 100. Kaduna ta samu dala miliyan 20.7. Waɗannan kuɗaɗe mutane Bankin Duniya ta bayar ne domin inganta harkan ilimi, amma mafi ƙarfi ta ɓangaren mata. Ta ɓangaren mata ɗin nan shine akwai kuɗaɗe da aka ware musamman da za a ba makarantu don su yi 'yan gyare-gyare. Akwai kuɗaɗe musamman da aka ware za a zaɓo yara 'yan mata waɗanda sun kasa zuwa makaranta ya Allah saboda iyayensu ba hali ko kuma saboda wasu matsaloli, saboda haka za a ringa biya musu kudin waɗannan makaranta. Har ila yau akwai kudade da aka ware na musamman da za a ba mata waɗanda suke kokarin su je su karo karatu. Misali, kana da karatun shedan karatun ki ya tsaya kawai na secondary ne ko grade 2, za ka iya zuwa yanzu ka je ka UNC za a biya maka kudi. So waɗannan abubuwan, sannan kuma akwai kuma koyarwa da sauran tarurruka na ƙara ma juna ilimi, duk waɗannan kudi da su za a yi haka. Saboda an fahimci cewa kamar yadda ƙasashen inyamurai maza ke kin boko, mu kuma na in kai yo arewa mata ne ba su damu da zuwa boko ba saboda al'adu. To wannan yasa aka ba da ƙarfi ga ɓangaren mata, saboda ayyawanci wannan kudin zai iya jawo uba ya ce okay, to yarinya mai kon ki dauki tallan gyada ko ki dauki tallan kananzir je ki makaranta, ga kudin makaranta ma da yake tunanin za a biya, gashi wata kungiya ta kawo a biya miki. Wannan zai taimaka yara su je makaranta, zai taimaka yara su zauna a makaranta, zai taimaka a samu ƙarin ingantuwan ilimi da sauran abubuwa da dama.
Ina aka kwana da zancen maluma da aka ce ba su zuwa wurin aikin su?
Raba malamai zuwa makarantu ba karamin aiki ne babba ba, katan aiki ne. Dalili shine kowa dai dan fara gima shi dai yana so ya zauna Kaduna, kowa dan fara gima yana so ya zauna Kaduna. Kuma dukkan mu nan daga kauyuka muka taso, an ce wani primary dina, secondary dina daura, duka ba wasu manyan garuruwa bane haka. To amma yanzu kowa ya dan fara aikin sai ka ji shi yana so sai ya zauna Kaduna, wannan matsala ne a gare mu babba. Amma ana nan tare da taimakon Allah da taimakon shi wannan commissioner namu, za a samu a ci nasara. In ka dauki misali, ai jihar Kaduna ta dauki malamai 2000 a dan tsakanin nan. Cikin 2000 nan da aka dauka, an tura su makarantu. Abun mamaki sai zamanto akwai mata kusan 200 ko ma 250 wanda suke da auren su aka sababbin aure ne, amma mazajin suna nan Kaduna. So wannan ya jawo matsala. Hatta kai wani yana ce shi zai iya sakin matan ma, inda ta ce sai ta aikin zai sake ta. To kuma in ka ce zaka dauko waɗannan mutane 200 ka dawo da su cikin Kaduna, wanda dama ta riga ta cika ta batse, kaga an sake samun matsala. So commissioner yana nan ya kafa committee, an ba da shawara ga abubuwan da za a yi, a gayya za a yi. Na farko dai ba a kashe aure ba, na biyu kuma ba ta bar aikin ba, na uku kuma ba a cinkusa ma Kaduna malamai ba, sun yi yawa sun fi karfin su, a'a a san yadda za a yi. So yanzu halin da ake ciki kenan.
Har yanzu kan ilmin diya mata, mai garin Lau a jihar Taraba Malam Abdullahi, wadda tsohon malamin makaranta ne, ya yi kira ga iyayen yara musamman diya mata su guji dora ƴaƴansu talla, domin koda menene dalilin su na kasa tura ƴaƴan nasu makaranta, barna da kuma cutar wadda suke wa ƴaƴan nasu a dora musu tallan ta dara komi. Malam Abdullahi ya ba da wannan shawarar ce a hira da yadda wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona.
Duk Allah iyaye su fahimci shi da matallan nan ba wajibi ba.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da normal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC, tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu, sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. A kokarin inganta harkokin ilimi musamman na diya mata, Bankin Duniya ya bada tallafin kudi dala miliyan 100 domin habaka ilimin su ga jihohin arewacin Najeriya biyar ciki har da Kaduna. Daraktan kula da makarantu a ma'aikatar ilimi ta jihar Dahiru Musa Ancau ne ya bayyana haka tattaunawa da yayin da wakilin sashin Hausa Iliya Kure.
A bankin duniya ta zabi jihohi biyar Kano, Jigawa, Sokoto da Katsina. Ta ba su dala miliyan 100. Kaduna ta samu dala miliyan 20.7. Waɗannan kuɗaɗe mutane bankin duniya ta bayar ne domin inganta harkan ilimi, amma mafi ƙarfi ta bangaren mata. Ta bangaren mata din nan shine akwai kuɗaɗe da aka ware musamman da za a ba makarantu don su yi ɗan gyare-gyare. Akwai kuɗaɗe musamman da aka ware za a zaɓo yara ƴan mata waɗanda sun kasa zuwa makaranta ya Allah saboda iyayensu.
Shi malamin makaranta mutum ne mai saukin hankali, kuma yana gudun lalacewar yara da kuma mutane domin abubuwan da ya karanta kenan, yadda kamar makiyayi ne da dabbobi. To a nan mutum kamar malamin makaranta yana da babban aiki, yadda zai ga lallai ya mai da ko takadirin ya, ko yaro mai gagara ko mai ya zama mutum. Kuma kamar yadda nake faɗa kullum, na faɗa da farko akan cewa dan kowa muddin ya karatu ya yi ilimi, wallahi yana da sukunin ya samu komai a Najeriya. Ba wai an bar wannan daman ne ga ƴaƴan wane da wane ba, ilimin nan shine wane din.
Daga jihar Kebbi kuma, gwamnatin jihar ganin yadda ƴan makarantar sakandare ke mummunar faduwar jarrabawa musamman a darussan kimiyya da fasaha, ya sa ta horar da malamai 500 domin ta kimtsa su musamman a fannonin kimiyya da fasaha. Ga rahoto da Maryam Atu Muhammad ta aiko mana daga yankin.
Bayanin haka ya fito ne daga daraktan sashin bada horo na ma'aikatar ilimi ta jihar, Malam Abdullahi Dangalaji Magwandu, a wata zanta da muka yi da shi yayin gudanar da taron horaswar. Tambayar farko da na yi masa ita ce, ko ka gamsu da yadda ake tafiyar da harkokin horaswar?
Mun gamsu da abubuwan suka gudana gaskiya, saboda mun tafi jami'a ta Usman Danhodi University Sokoto, muka gayyato lecturers guda 5, 2 duka professoci ne, 3 likitocin a karatu ne, doctor. To kuma an ka dace duk ƴan jiha ne, ko wanda yana da kudurin taimaka ma jiha ta yi, kuma suka yi aikacin zarafinsu.
To za a ci gaba da gudanar da kwasa-kwasa wa malamai ne, koko wannan shi kenan?
Ba shi kenan bane malama, saboda Allah ya sa nan da aka fara gona ya bashi gari yana zuwa. Sai ya yi ci a kashi a gudanar wurin, sai aka yi ce to ya ga wurin da kai ne ya zagaya aji-aji, sai ya zauna ya ga yadda abin ka gudana, sai ta yi tsaye shi jawabi. Kuma duk ɗakunan da ya tafi da aka karatun ya nuna ya gamsu, ya ji daɗi ƙwarai, ya shiga malamai ne na jiha ta yi suna ɗaukar karatu tsarin da aka yi, abin ya ba shawa ya gamsu ƙwarai-ƙwarai. Don haka yanzu da ko gobe lokaci yayi aka nemi ƙara musu darasin ƙarin karatu, ina sa ran cewa Allah so da gudu zai lamunta shi ci ba da dama.
Har ila yau na sadu da shugaban tafiyar da harkokin horaswar Professor Mamman Audu Wasagu game da yadda suka tsara harkokin karatun ga abin da yake cewa.
To alhamdulillah, gaskiya tsarin mun haɗa kai tare da ma'aikatan ilimi lokacin suka neme mu, muka zauna muka haɗa kai muka tsara yadda za a gudanar da wannan koyarwa din, wato wannan bita da ake yi ta kwana 7 ko kwana 5. To a dai zuwa yanzu gaskiya malaman duka da mu da ke koya musu da su kuma malaman da suka zo su ƙara samun sani, to gaskiya akwai fahimta mai kyau tsakanin mu da su, suna fahimta da abubuwan da muke basu, su kuma suna amfana da abin da muke basu. Domin ita koyarwa fa abu ce wanda kullun dole sai kana yi ana dan tuna maka. Domin Allah ya sa, saboda technology, sabon tsarin gana zamani, hanyoyi da yawa na koyarwa suna canji. Kusan ko da yaushe zaka ga akwai wata sabon hanya ta koyarwa yadda za a koya ma ɗalibi domin ya fahimta. To wannan shine muke ta kokarin mu dan nuna musu. Wanda suka fito makaranta shekara 5-10 da suka wuce, akwai wasu abubuwa sabbi wanda suka fito, wanda shine yawa sabbin dabaru wanda su ne muke kokarin mu nuna musu.
To ka gamsu da yadda su daliban ka fahimta?
A kwarai kuwa daliban gaskiya sun nuna sha'awa kuma sun nuna jin dadi kamar da ake tallafa musu. Domin dama shi fa irin wannan ya tafi da abu biyu ne. Ba wai ka koya ɗaya ba, to in ka koya ɗaya an kula maka, to sai muka lura gaskiya an kula musu, ana ba su abinci sau uku. To wannan shi yasa za ka ga cewa duk ka shiga aji za ka iska kowa yana nan, ba wanda ke tafiya ko ina. To wannan shi ya nuna cewa suna sha'awa kuma suna jin daɗin abin da ake yi.
To wani irin kira ne za ka ƙara yi wa gwamnati domin ta ci gaba da gudanar da irin wa'annan kwasa-kwasan?
To babban kira za a yi wa gwamnati shi ne kada ta yi sanyi ga gwiwa. Ta ci gaba da irin wa'annan taron da ake yi akai-akai domin shi zai sa malamansu su ƙara sani, su zama up to date da abin da ake yi a duniya. Wannan kuma shi zai sa su mu malaman idan sun koma su koya wa ɗalibansu wanda su ne manyan gobe, su ma su san me ake a duniya domin su samu kyakkyawan ilimi mai inganci.
To gashi kuna basu wannan ilimin, akwai ko kayayyakin aiki a makarantunsu?
To yana ɗaya daga cikin koken da yawansu suke yi mana. Gaskiya sun nuna cewa akwai buƙatar kayan aiki a laboratories ɗinsu. Akwai laboratory wurare da yawa amma kayan aiki sun karanta. Wasu wuraren ma muna samun labarin daga malaman cewa gaskiya ba ko laboratories ɗin. So gaskiya ya kamata gwamnati ta zage damce ta ga cewa an ba da kayan aiki, domin duk da malami ya sani musamman malamin kimiyya, to in babu kayan da zai koyawa to gaskiya aikin ya ragu.
Su ma masu karban horon ba a bar su a baya ba, a fagen tofa albarkacin bakinsu akan ababen da ake koya musu. Da farko ga Malam Ibrahim Yahaya Argungu.
Mun fa'idantu da cewa hadi harakar din practical da muka mayara su nuna muna cewa akwai abubuwan da yake su mu malamai muna aimi lokale mu shirya su, ba sai dai mun kai wajen makaranta sun bamu ba. Mun fa'idantu da wannan. Sannan akwai ababe da muka amfana wanda dama makaranta yana ci muna kwakwariya. To yanzu mun samu masana su riga sun muna bayanin duk abubuwan da yake magamar gamsu. Kuma alhamdulillah wanga abu insha Allah za mu je mu yaran mu abin da muka koya. Mu je mun tarar da su ko mun sanar da su da abin da muka koya a nan wannan wurin.
Da shike an ga an ilmantar da ku akan dubarun hanyoyin da za ku karantar da yara akan hanyoyin kimiyya.
Na'am.
To akwai ko kayayyakin aiki na makarantun ku?
Eh gaskiya akwai kayayyakin aiki, sai dai mai wuce wasu babu su. Muna fata ga gwamnati wanda babu aje a karo mana su. Sannan kuma irin wannan abun ko lokaci ya kamata gwamnati akai-akai, ba wai sai an dauki lokaci irin haka ba. Dan irin fa'idantun da mun kai mai zan ko lokaci akai-akai muna samu ana dan ƙara mana jilmi game da muke kantar da yaran mu.
Sunana Zainab Garba Sule Gwazawa. Na fito daga nan government girls secondary school Mahuta. Ni malamin biology ce. To an turo ni daga can saboda wurin workshop da aka yi organize na graduate na malamai na subject guda biyar da aka yi na science courses. To shi ne na zo in presenting makarantar mu.
Ya kika gani yadda ake gudanar da kwasa-kwasan?
Gaskiya kwasa-kwasan kam alhamdulillah an gode kwarai da gaske.
Kina gani an zaɓi professor shi da kuma
sosai daga can ma abin nan jami'a aka zo mana da professors. Gaskiya kuma sun karantar da mu abubuwan da ya kamata, abubuwan da muka sani da waɗanda ba mu sani ba, duk sun tunatar da mu.
Sun dubarun yadda gudanar da
sosai
up to date.
Eh sosai, lallai sun fahimtar da mu abubuwa da dama.
Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Ƙungiyar masu motocin kasuwa da ake kira NARTO, wato National Association of Road Transport Owners da Turanci, reshin jihar Katsina ta kashe sama da naira miliyan uku wajen ɗaukar nauyin karatun wasu ɗalibai uku waɗanda ko sun kammala digirinsu ko kuma suna kusan kammalawa. Sakataren ƙungiyar a jihar Reluwani Suleiman Fontuwa ne ya bayyana ka a hira da ya da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani.
Wannan kamar da ka ji mun faɗa gaskiya ne, akwai yara guda uku wanda ka akwai ƙaramar hukumar Katsina, akwai kuma ƙaramar hukumar Kankiya, akwai ƙaramar hukumar Kabura. Dukkan su ƴaƴan talaka ne, kuma kamar da ka ji mai girma gwamnati ya faɗa ka san shi yana da tunani ne, amma cikin su babu wanda ya aiki a NATO iyayen ko wani abu. Cancanta yaran ce ta karatun sun zama takardun babu yadda za su iya yi. To kuma shi ne sanya mu koma ga ya kamata mu ƙungiyar tamu ta taimaka mai annan yara tunda muna da jikakken bayanin takardun sun yi kyau muka bincika. kuma gani kun kace to bari mu bata hanyar da muke dan samun abincin mu na kowane yau da kullun ko bari mu to mu rika da zamu muna riya muna ta taimaka wa wannan mutane
kamar wannan irin kwasakwasai kuka nune waɗannan yara da kuka tallafa su
ko wanda kamar dan kazan ku mu karina yana karanta aikin jarida mass communication kuma alhamdulillah kuma yanzu yana kan shekarar karatun shi ta karshe sannan kuma akwai wanda yake shi lawyer ne ya gama nan UK yanzu ka ya samu admission zai wuce zuwa basketball da ya jarabawa shi zai je Abuja sannan kuma akwai wanda yake yanzu yana shekara ta uku ne yana karanta veterinary doctor likitan dabbobi wanda ke karamar hukumar kafur shi wannan shi kuma shi ma na bayar ne mai karanta veterinary yana bayar university Kano
ku kuke daukan nauyin waɗannan kamar yadda kai nuni ba samun tsaikon taimako kun shirya masa taimakon ne har suke gudanar da wannan karatu
duk da aka ce ka an yi aiki duk kundi ake biya kima aka taka ke ware aikin su kullun kaida ce muke muna ware wannan asusu ne na wannan tallafi kullun daily an kaga ba aiki ba ba samu koko ba kasa ba to ba aikin nan ba duk kudin shiga kungiya
to akwai wani guri da kuke so ku cimma na ganin kun zabo su suna wannan karatu
a yanzu na samu wannan talaka wanda ba mun tabbatar ba ga ba baya mun tabbatar kadan san yake kuma gata ya samu da mishi da zamu taimaka mashi
ya ce a matsayin su na kungiyar supri ta NATO za su tallafa ma yara musamman waɗanda suka fito a makarantun primary a jihar ta Katsina da littafai waɗanda za su rinka gudanar da harkokin su na ilimi
to ma akwai abin da muka dauka irin littafan nan da ake yaro ubin shi sai sai ta je makarantun gwamnati to za mu rika sayar littafai muna bugawa da tambarin NATO muna ba da gudunmuwar mu idan muga abubuwan sun zana daidai wannan shi ne gudun muka za mu ba yara a makarantun primary
wannan lokaci mai sare da su ji irin dawainiyan nan da kuke kamar kimanin za ku kashe nawa wajen tallafa ma waɗannan yara domin ƙara karatun su na manyan makarantun na gaba da sakandare
ke ba ce aka duka yaran ja za mu dauka ba wani abu ne wanda muke sai yadda abun yazo mukan ware kuɗi kaga wanda muke kashewa ma mu ware kuɗin sai mu samu ware kuɗi domin abin da muke focus din jaban idan muka za mu kashe 100,000 misali sai mu ware 130 ko da 50 ko da wani abu zai shigo daga ciki kamar contingency haka zai shigo ciki to sai a samu aurora
na kamar su waɗannan yaran nake nufi kamar sun za su laƙume kamar kusan naira nawa
su anne cikin nan
da uku nan da ku dauka nauyin karatun jarida da karatun likitan dabbobi da kuma nauyin karatun lawaya
to a gaskiyar magana kuɗin suna da yawa to a takeice na yace maka da zan jika zan kai miliyan wanda yake a kiyasi ne wa domin ana bincika na sabon zai wuce wannan domin a tallata tafi da bakar wuta musu furje mu ke ba su kuɗin su
sakatare kuna kafa kwamiti ne wanda zai tantance irin waɗannan yara domin a kawo muku su ganin cewa za ga akwai irin waɗannan yara suna da yawa
akwai kwamitin ai ka kamar da ga maka ai ka ga mu duka cikin fadin jihar nan ka ga da kungiyar take kuma akwai kwamitin kuma ka daji daga bakin su kuma kana cewa kamar mai gurbawa gona ka ga yake magani ka san kowa ciki akwai wannan kwamiti gaskiyar magana na tantancewar kuma aka tabbatar da wannan akwai an ga takarda an tantance kaga wanda suka takarda kwamiti ne sai san gani sannan kuma sai a zo a kawo mu kansu na mazanna
akwai hadin kai da kuke nema ga su al'umma na ganin cewa lalle kun duku fa wajen ganin ilimi shi ma ku bashi a baya ba ganin cewa za ga waɗanda suke aiki kamar a tasha ana ganin kamar mutane ne waɗanda ba su da ilimi su ma'aikatan naku akwai su ma na kokari da kuke masa na ganin koda karatu yake da jahilci ne sun samu shiga
kai ai yanzu tasha dai kamar ana magana a ce ba ilimi to banda tashoshin zamani yanzu na tabbatar maka a cikin tasha mu akwai mai degree kana nan tituk yake driver ne da mota kuma ya kai ga motar kanshi akwai kuma mai diploma akwai kuma mai NCE so da kaga magana tasha magana ilimi akwai shi a tasha wannan tasha gaskiya magana ba magana wani abu ne kai haidai waye da kai su al'amura da daban amma magana ilimi muna da su gaskiya domin Allah
na tattauna da ɗaya daga cikin waɗannan yara wanda ita wannan kungiya ta NATO ta dauki nauyin su wanda har ya je karatu na degree wanda ya samu karatun shi na lawyer
to na farko ina so ka gabatar min da sunanka
Nuruddin
Ma'azri mai akwai wata kungiya ta supri ta motocin haya wanda ake kira NATO ta ce ta dauki nauyin ka na gudanar da karatu ji wani irin karatu ne suka dauki nauyin ka kai
karatun nawa na degree NLB Bayero University
sun ce su suka dauki nauyin ka ya gaskiya wannan lamari yake
wannan lamari gaskiya ne yanda suke mana dukkan zamu registration suna kamu registration mu je mu kuma idan mun tafi duk abin da ya dace su bamu suna bamu na abin da aka samu na wurin aiki kodai suna aje mana idan mun dawo gida muna samu su a shi kudaden mu a wurin wanda suka aje mana kuma su ishe mu ilimin wurin
to sun ce sun dauki nauyin ka na kammala shi wannan karatu na degree na lawyer sun ce har yanzu zaka je makarantar nan ta kwararru wanda ake cewa bas school a turance yanzu sun yadda za su dauki nauyin ka kenan har ka ci gaba da wannan karatu
sun dan sun yadda za su dauki nauyin mu za su rinka ba mu abin da za mu dan ci abinci mu dan sai da tattafai da sauran su har na je na dawo wata 11
to me fa ta kaga ita wannan kungiya da take tallafa maku
ni fa sanar da ita Allah ya sa ta ci gaba kuma ta daukaka kun kasan nan baki daya da kasar baki daya
Zaruddin Sani Funtuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
to madalla da fatan za a gafarce mu na samun matsalar da muka na na'ura maimakon kawo muku shirin zabe ko nadi mu kawo muku shirin nagari na kowa a cikin shirin mu na anjima wato na hantsi za mu kawo muku shirin zabe ko nadi yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun sake haduwa.